Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi, kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Alhamis 1 ga watan Fabrairun shekarar 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga birnin Washington DC tare da Hafsat dan mai suro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan 'yan jam'iyyar Democrat a kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke kula da fannin tattara bayanan sirri sun zargi mambobin kwamitin 'yan Republican da sauya wasu bayanai da ke cikin wasu takardun da ke ɗauke da matsayar da aka cimma kafin su aika fadar White House ta shugaban Amurka. Majalisar Dattawan Ƙasar Poland ta amince da kafa wata doka da za ta hukunta duk wanda ya sake dorawa Poland alhakin irin laifukan da sojojin Nazi suka aikata a cikin ƙasar a lokacin kisan ƙare dangi da aka yi wa Yahudawa. Wani kakakin gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar tare da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar yadda aka tsara za a yi a watan Disamba.
To kanin labarin kenan, za a ji cewa hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ce za a buƙaci fiye da dala miliyan 150 wajen kula da 'yan gudun hijirar Najeriya da ke ƙasashen Nijar da Chad da Kamaru. To shin koyaya ake wa 'yan Najeriya idan suka kai kansu ko kuma aka kai su wasu ƙasashen neman fiyayyen rayuwa?
Ana wulakantar da su, wulakanci ma ya wuce iyaka, babu abinci, duka ne, zagi ne, wato kuma akuyoyi ne aka tura su a daki, kowa ya zo ya zaba ya doke aiki.
Kamar kowace ranar Alhamis, Jami'ai Alina tafi da shirin sai bango ya tsage, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Manyan 'yan jam'iyyar Democrat a kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke kula da fannin tattara bayanan sirri sun zargi mambobin kwamitin 'yan Republican da sauya wasu bayanai da ke cikin wasu takardun da ke ɗauke da matsayar da aka cimma kafin su aika fadar White House ta shugaban Amurka. 'Yan Democrat sun ce kamata ya yi su aika da takardun da aka gabatar, aka kuma amince da su a gaban majalisar waɗanda aka kaɗa ƙuri'a a kansu. An yi zargin cewa takardun waɗanda fadar White House za ta iya fitar da su a yau Alhamis a bainar jama'a suna ɗauke da bayanan ma'aikatar shari'ar ƙasar waɗanda suka bayyana son kai da aka nuna wa shugaba Trump. Ɗan majalisar wakilai Adam Schiff ne ya bayyana a wata wasiƙa da ya aike wa shugaban kwamitin Devin Nunes a jiya Laraba cewa 'yan Democrat sun gano cewa an sauya bayanan da ke cikin takardun, lamarin da ya kwatanta a matsayin maita da hankali. Sai dai wani mai magana da yawun Nunes din ya fitar da wata sanarwar da ke nuna cewa an ɗan yi sauyi a kwafin da aka aika wa fadar White House ta shugaban Amurka. Sanarwar ta ƙara da cewa 'yan Democrat din suna so ne su kauda hankalin jama'a daga kan batun cin zarafin da ke cikin takardun.
Wani kakakin gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar tare kuma da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar yadda aka tsara a watan Disamba. Yayin wata ganawa da ya da sashen Faransanci na muryar Amurka, Lambert Mende ya ce duk da jinkirin da ake samu, gwamnati na ƙoƙarin kammala shirye-shiryen rajista na masu kaɗa ƙuri'a a yankunan karkara, kuma za a yi zaɓen kamar yadda hukumar zaɓen ta tsara. Kakakin ya ƙara da cewa shugaba Kabila ba shi da niyyar sake tsayawa takara, sannan a watan Yuli zai bayyana zaɓinsa na ɗan takara da zai nemi maye gurbinsa a zaɓen da za a yi a watan Disamba. Kamar dai yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ta Kongo ya tanada, ba amince shugaban kasa ya tsaya takara a wa'adi na uku a Jaraba. A watan Janairun shekara ta 2001, shugaba Joseph Kabila ya karbi mulkin kasar bayan da aka kashe mahaifinsa Laurent Kabila. Sannan an zabe shi a matsayin shugaban kasa a shekarar 2006, aka kuma sake zaben shi a shekarar 2011 a wa'adi na biyu.
Mai magana da yawun shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi ya bayyana cewa a yau Alhamis wani yawur gaban mai cika da iskar gas a gidanta da ke gefen rafi a birnin Yangon. Zaute ya ce Suu Kyi, wacce ke da lambar yabo ta Nobel, tana babban birnin kasar na Nepal a lokacin da al'amarin ya faru. Ya kara da cewa bom din yayi barna amma ba mai yawa ba ga gidan nata. Gidan da ke gefen rafin shine wanda Suu Kyi ta yi zaman daurin talala na tsawon mafi akasarin shekaru 20 a ƙarƙashin mulkin sojin ƙasar, abin da ya janyo mata kima a idan duniya har ana ganin ta a matsayin jigo ga mulkin demokradiyya. Amma abin da ake gani a duniya game da yadda ta nuna halin ko in kula akan rikice-rikicen da ke shafar al'ummar da ta kunshi musulmai 'yan kabilar Rohingya ya zubar mata da kima. Kusan 'yan Rohingya 700,000 ne suka bar gidajensu zuwa Bangladesh tun watan Agustan da ta gabata domin gujewa murkushe sun da jami'an tsaron Myanmar ke yi. Shaidun 'yan Rohingya da masu fafutukar 'yancin bil'adama sun zargi sojojin kasar da aikata kisan kai, fyaɗe da ƙone-ƙone a wani yunkuri da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka suka ce na ƙare dangi ne.
An daga tutar Koriya ta Arewa fiye da saman ginin da tawagar 'yan wasa ke zaune waɗanda za su karra a gasar wasannin Olympic a Koriya ta Kudu. Tutar ta fara kadawa a yau dindin Alhamis a wuraren da za a gudanar da wasannin a biranen Pyeongchang da Gangneung waɗanda suke da tsawon tafiyar kilomita 230 daga gabashin birnin Seoul kwana ɗaya bayan bukukuwan buɗe wasannin da aka yi a ƙauyukan. Jinkirin na kwana ɗaya da aka samu ya biyo bayan tsauraran matakan tsaro na Koriya ta Kudu da ta kafa waɗanda suka hana a ɗaga wata tuta a ƙasar. Jami'ai sun tsame duk wasu filaye da za a gudanar da wasannin daga cikin dokar, ciki ko har da wuraren kwanan 'yan wasan. An ɗaga tutar Koriya ta Arewa domin gaida 'yan wasa su 10 waɗanda aka sa ran za su isa Koriya ta Kudu da yammacin yau ɗinnan Alhamis. Za su haɗu da mata 12 'yan wasan Koriya na hoki ko kokara waɗanda suka isa a makon da ya gabata domin su haɗu da 'yan uwansu na Koriya ta Kudu wajen yin atisaye domin karawa a ƙarƙashin tawaga guda. To, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger, inda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi da hukumomin kuma masu hulɗa da ita suka yi wani babban taro a birnin Yamai, inda suka ce ana buƙatar aƙalla dala miliyan 157 don kula da 'yan Najeriya da ke gudun hijira a makwabtan ƙasashe. Sulemu Muna Barma, gare ka.
A ƙarshen taron da jakadun UNHCR a ƙasashen yankin tafkin Chadi suka gudanar a birnin Yamai ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar kwamishinan hukumar kula da 'yan gudun hijira Madam Clement Kelly, aka fayyace tsarin fasalin ayyukan da ake tsarin gudanarwa a bana domin mutane sama da 250,000 waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, cikinsu 'yan gudun hijirar Najeriya sama da 208,000, yayin da matsalar ke shafar masu masaukin baƙi su sama da 75,000 a ƙasashen Nishar, Chadi da Cameroon. Mataimakiyar kwamishinan na UNHCR ta ce,
"We continue to work very closely with the government to ensure in the Difa region that people are registered through biometrics. The second most important part of the response plan is food security. Education is the
third sector of the response plan. Za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe a fannonin da suka haɗa da ci gaban ayyukan rajistar 'yan gudun hijira a Difa, yankin da ya fi ko ina samun baƙuncin 'yan gudun hijirar Najeriya, sai batun samar da abinci ga al'umma. Bisa la'akari da cewa izuwa watan Satumbar 2017, an gano mutane miliyan 7.5 da ke cikin halin ƙarancin abinci a Nijar, sannan za a mayar da hankali akan sha'anin ilimi saboda bincike na nunin kashi 85 daga cikin 100 na 'ya'yan mutanen da suka hijira a wannan yanki ba sa zuwa makaranta. Haka kuma za a dauki matakan samar da cimaka mai gina jiki ga yara ƙanana da kuma batun kiwon lafiya.
And other important parts of the response plan include healthcare and nutrition.
Maganar rajistar yaran da aka haifa a sansanonin ƴan gudun hijira na daga cikin matsalolin da hukumar UNHCR ke kokarin shayo kansu ta hanyar ayyukan wayar da kan jama'a, musamman kasar Kamaru, inda makiyaya kan ketarawa zuwa Najeriya domin neman wuraren da ke da wadatar ciyawar dabbobi, inji Kwasi Lazar Echen, wakilin hukumar ƴan gudun hijira a kasar Kamaru.
Le HCR travaille au quotidien avec les autorités pour sensibiliser sur les risques d'apatridie.
Jakadan UNHCR a kasar Chadi Edouard Odier ya bayyana cewa cigaban tabarbarewar tsaro a kewayen tafkin Chadi na cigaba da kawo cikas wa jami'an agaji wajen ayyukan isar da dauki ga ƴan gudun hijira a wannan kasa.
Donc il y a certaines réfugiés en raison de sécurité, quelques milliers d'ailleurs qu'on peut pas encore accéder mais à fur et à mesure on essaie d'y arriver.
Baya ga ƴan gudun hijirar Najeriya, jamhuriyar Niger na samun bakuncin gomman dubban ƴan gudun hijirar kasar Mali, inda tuni wasu daga cikin su suka fara gudanar da sana'o'i, abin da yasa ake ganin da dama daga cikin su ba za su koma wuraren da suka fito ba. Sai dai hukumar da ƴan gudun hijira na cewa shirin mayar da ƴan gudun hijira zuwa garuruwan da suka fito magana ce da ke bukatar lokaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman daga jamhuriyar Niger, kuma bari mu koma Najeriya, inda Nasiru Adamu Ilhikaya daga Abuja ya duba mana matsalar bautar da 'yan Najeriya a wasu kasashen waje. Nasiru, gare ka.
Hotuna, gajerun sakonnin bidiyo da ma sautuka da ke nuna yadda mata 'yan Najeriya ko wasu kasashen Afirka kan tsinci kansu a cikin takeici sakamakon shiga kasashen Larabawa don aikin kwadago na haddasa muhawara. Shin ya ake ne hakan na ci gaba? Matan ne ba sa sarewa? Yayin da aka samu dawo da fiye da mutum 6,000 daga Libya, Turai, har ma da Afirka ta Kudu zuwa Najeriya don zama da suke ba bisa ka'ida ba, wannan zargi na bautar da mata a kasashen Larabawa na ƙara ta'azzara. Hatta kungiyar Afirka AU ta yi zama na musamman, inda ta duba kawo ƙarshen sabon yanayi na shiga bauta da ƴan Afirka ke a Libya. Amina Umar Alhammadi, yar jihar Borno ce da ke zaune a Saudiya, ta ba da tabbacin samun wannan akasi na fadawar mata cikin wannan gararin.
A ce musu in kuka je Saudiya ga kudaden da za a baku, alhali bayan an ba su igama, wato ana wulakantar da su, wulakanci ma ya wuce iyaka. Babu abinci, duka ne, zagi ne, wato kamar akuyoyi ne aka tura su a daki, kowa ya zo ya zaba ya doke yar aiki ya tafi da ita. Hukumar mu ta Najeriya a toshe wannan hanyar da cewa ƴan matan da ake kawo su ba bisa ka'ida ba. Shi mai igama, an san da igaman an kawo ta ma mun sani, idan mutum ɗaya yake shigowa kowane kasa an san cewa wane ya shiga. Amma ba dai nan ba, mutanen mu na Najeriya ko da talauci muke da shi mu kare mutuncin mu, to wannan kudi kuma alhali ba zai mana amfana ba. Mai yiwa ma mutum mutuwa zai yi, ba za ka taba haduwa da iyayenka ma har abada ma, yana faruwa a cikin wayannan. Amma nasihar da ne zan ba mutanen mu na Najeriya ko kuma mun da muke nan, saboda ka za mu taimaka, amma su ma can su taimake mu, a haɗa giwa da gwamnati da irin wayannan mutanen da suke kawo ƴaƴan mu na Najeriya, ba ma Saudiya kadai ba ma. Dan muna da labari akwai wayansu wanda aka kai su Libya, akwai wayansu wanda aka kai su kasan farare, amma ba mu san kowane kasa ba, Pakistan ne, India ne, muna jin muryan su ne a WhatsApp.
Shin mai karamin jakadan Najeriya a Jidda Muhammad Sani Yunusa zai ce ne kan wannan labari mai sanya takeici?
Kawo mutane su yi aiki a nan Saudiya har a ce ana bautar da su, tabbas muna da wannan labari. Muna kuma bincike. A halin yanzu ma akwai wasu kamfuna guda biyu da suke kawo jama'a. Ɗaya daga cikin su shine Said Company, wanda yanzu mun samu suna mutum 450 da suka kawo. Sun ba mu nambobin wayannan wanda aka kawo din. Muna kiran su ɗaya-ɗaya da ɗaya-ɗaya. Ya ake kula da su a gurin inda aka kai su aiki? Bada mun gama tattara jawabi, insha Allah za mu miƙa rahoto a ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ta Najeriya a san wani mataki za a ɗauka a daina kawo mutanen mu su zo su irin wannan aiki. Gobe in Allah ya sa muna da rai, ina ɗaya daga cikin abubuwan da zan tattauna da shi Director General ma'aikatar hulɗa da kasashen waje, tun daga kwarfin da muke samu a samu ayyar jejeniya tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Saudi Arabia domin kawo ma'aikata wanda za su yi aiki, kuma mu tabbatar an kare lafiyarsu.
Hukumar kula da shige da fice ta buƙaci 'yan Najeriya su tabbatar da cika takardu da manufa mai kyau yayin neman ayyuka a ƙasashen ƙetare don gudun zubarwa kansu da Najeriya mutunci. Nasiru Adamu Ilhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kan bari mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin.
Kananan hukumomi ba shakka mun yi alƙawarin cewa za mu saka musu mara. To da muka zo sai muka samu ba su mara da za a saka musu. Saboda haka ba shakka mun ce za mu saka musu mara sai muka zo ba mara.
Gwamnan jihar Katsina kenan Alhaji Aminu Masari shi ma filin sai bango ya gayyato shi. To amma a yau ministan albarkatun ruwa na Najeriya Injiniya Suleiman Hussein Adamu zai ci gaba da bada amsa ga tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To a makon jiya Malam Rabi'u Lawan bai gama tambayoyinsa ba. To Malam Rabi'u sai ka mishi ɗaya tambayar koko.
Nisa a cikin adadin mita da ake bukata a ce kowane mutum ya samu 120. To akwai wani yasi da gwamnati take da shi adadin abinda mutane suke samu a yanzu haka?
To ai ba zan sani ba, saboda kowace jiha tana nata, ban san abinda Lagos suke yi ba, ban san abinda jiha goma zuwa 37 a ƙasar nan kowace tana da 36 da Abuja ta 37, kowa yana da gidan ruwan shi. Saboda wannan irin kana neman wannan data din dole sai su ne za a je abin nan, kuma data nan abin tana canjawa rana-rana wata-wata. In abinda aka bayar yau kamar haka wuta ne, yau za a ce megawatt kaza aka fitar, gobe a ce kaza. So gaskiya wani abu ne wanda yana da wahala ka ce za ta yi kiyashi ta dubbi a ce na kasa baki daya. Amma watakila in ka tafi gidan ruwa a Kano ka je Kano State Water Board, maybe za su ce maka a watan da ya wuce kowace rana ga ruwan ga dalan kaza muka tace ga abin da ya shiga. To amma kar ka manta wata babban matsalar da muke da ita shi ne a ƙasashenmu yanzu watakila rabin ruwan ma da ake tacewa ma saboda mutane sun je sun fasa pipe sun yi connection da dabakan ka'ida ba. Saboda haka Allah ka ɗaya su irin ruwan tataccen ruwan ma da yake gangarewa a ƙarƙashin ƙasa ba sani ba. So ya abubuwan nan wahalolin matsalolin suna da yawa, wasu mu ne wasu kuma hukuma ce, amma wasu mu da kanmu mu da muke amfani da ruwan mu muke jawata, amma da yawa kuma ita ma hukuma tana da nata laifi.
To Malam Rabi'u sai ɗaya tambayar.
Ɗaya tambayar shi ne takamaimai menene to ita aikin gwamnatin tarayya wajen samar da ruwa a cikin ƙasar nan? Saboda zan ji wasu abubuwan kai in ji kana cewa a jihohi ne hakkin jihohi ne, takamaimai ita gwamnatin tarayya menene hakkinta wajen samar da al'umma wajen
ruwa? Yawwa, na yi bagana ɗazu na ce baka a turance baka taɓa ji an ce Ministry of Water Supply ba, sai dai Ministry of Water Resources.
Ba shakka.
Ma'aikatar mu ba ta
samar da ruwa ba ne.
Ma'aikatar kula da albarkatun ruwa ne na ƙasa. Saboda haka su kogunan nan da abin nan da muke da su, su kogin Kwara da su tafkin Chadi, abin da ya shafi da kogin Benue da suke shigowa duk yana hannun abin nan, alhakin kula da shi yana hannun ma'aikatan mu. Kula da abin a cikin abubuwan da muke da inganta noman rani da manya-manyan madatsun ruwa shi ne ayyukanmu, da kula da harkar yanayi da ɗaukar irin wannan wato bincike a kan yanayin ruwa, duk wani bincike da ya shafi ruwa auna ruwan da yake gudana a cikin koguna daban-daban, da harkar tsafta da ta shafi dukkanin da shishin ruwa wato sanitation harkar su banda aiki shi ma an ɗan kara mana wa'annan. Muna kula da su, amma aiki mu shi ne harkar zartarwa wato policy, da kuma idan mun ga inda ake da rauni wata jiha tana da hauri, gwamnati tana da rauni gwamnatin tarayya za ta iya tallafa mata, amma ba alhakin bada ruwan sha ba a kan yake ba. A dokar tsarin mulki ya bada kowace jiha ita za ta yi hukuma bada ruwan sha. A doka ma ina so ka sani cewa yanzu kamar inda muka yi madatsar ruwa ko cikin ko kogi wanda yake a ƙarƙashin ne, yake kamata ruwan ma da jiha za ta ja ta tace ta sayar da mutane, kamata ya tabi gwamnatin tarayya ma kuɗin wannan ruwan. A doka haka yake, amma ka ga duk ba a bi. Saboda su kansu wato hukumomin bada ruwan sha su ma ba maka da yawa mutane ba biyan ruwan su, so yanzu suka samo kuɗin suka karɓo kuɗin ruwan ba ya tabi gwamnatin tarayya. Akwai abubuwa da yawa, amma dai a ce wai tace ruwan sha da harba
har ba shi a bututu a je a cewa gidajen mutane wannan harkar ta jihohi da kananan hukumomi da alhakin mu ne.
Malami na gaba, bismillah ko?
To, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Umar Aliyu.
To,
ne jima minista, akwai waɗanda na cikin tambayoyi a baya musamman game da kwararowar hamada da take addabar tankunan samar da ruwanmu. Shi ban sani ba ko a hukumance akwai wasu dokoki da aka gwamnati ta zayyana waɗanda suke duba ayyukan da al'umma suke yi waɗanda suke kawo nakasu wurin samar da ingantaccen ruwan sha. Tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu shi ne, a matsayinka na minista, daga ranar da aka rantsar da ku ne girma minista zuwa yau, shi akwai wani aiki da ma'aikatarka ta gudanar a ƙarƙashin jagorancin ka wanda kake alfahari da shi, ko da a ce ka bar gwamnati za ka ci gaba da alfahari da wannan aiki? Waɗannan su ne tambayoyina a yau.
To, ina jin za ka sake min, zan sake baiwa ta tambayar ka ta farko, amma ta biyun dai abinda zan ce ni shi ne alfahari na shi in ga cewa ayyukan da na gudanar da ba a gama su ba, wanda an bar su wasu ma ba shekara da shekaru ba a kula da su ba, cewa mun gama iya abinda mun gama da yawa, shi ne alfahari na. Na biyu kuma akwai wannan dokar ruwa din nan na yi magana da na yi magana ta a baya, shekara wajen goma ana ta ƙoƙarin a yi wannan doka ta ruwa da yi ba. To, amma ni da na zo na tare ta kuma alhamdulillahi ga shi na har majalisa sun kusan gama kammala aikin da za a bin nan, musamman mai kamar karamar majalisa ta majalisar wakilai, su har ma sun zartar da ita yanzu wakilan da majalisar da tige muke jira su ma su yi nasu. So, alhamdulillah, kowannen na samu, alhamdulillah, sannan kuma ga wannan sabon tsari da muka fito da shi na P-Wash, muna fatan shi ma zai ci gaba zuwa nan da shekara 15 ya zama na duk wani lungu-lungu na ƙasar nan, musamman ƙauyuka ko'ina da ko'ina, kowa ya samu isasshen ruwan sha, da kuma an daina harkar irin ba a ciki da sauransu. To, in waɗannan abin da ya samu cikin wannan, alhamdulillah, yana magana ka ta farko.
Na'am, tambayar ta farko da nayi cewa ne akwai abokanan jiranmu yanzu a baya da suka muka tambayoyi dangane da kwararowar hamada. Shin akwai wasu dokoki ne da gwamnati ta samar domin duba ayyukan da al'umma suke yi, waɗanda suke kawo nakasu, misali kamar yawan sare itace da ake yi wurin kwararowar hamada? Idan akwai, shin ana bin waɗannan dokokin? Idan kuma ba a bin su, mai girma minista, wani irin yunkuri gwamnati za ta yi domin ganin an wayar wa da al'umma kai?
To, ni ka ga ni dai ina yaro na san shi cikin da shabbiciyoyi. Ka ga yanzu tsakani da Allah ya shawo an je da shabbiciyoyi. A makarantun mutum muna firamare ake koya mana da dinga daka bisha da sauransu. In ka dubi ƙauyukanmu na da Abuja ga wannan da bishiyoyi. To, dokoki irin wannan da suka shafi muhalli su ma jihohi da ba su yi su kuma akwai su, amma a ƙasar nan ba kusan ba wani abin da baya da doka, amma ba a bi ne ko kuma ba a faranta dokokin nan, shi ya sa kake ganin haka. Amma idan duka hukumomi za su yi aikinsu, ina ganin za a samu maganin abin, za a rage ta, amma ba zai ce maka kamar mai da wata doka ba, amma akwai doka ɗaya ne da nake fatan yoyi su yi wanda yanzu kamar gwamnatin da kodake bai shafi harkar kwararowar hamada ba, dokar yin ba haya a titi. Ina fatan cewa gwamnatin yoyi kamar yadda jihar Nasarawa ta yi za su doka a kan irin wannan abubuwa, amma akwai dokoki da kare ce da sauransu, illa dai kawai ba a bi.
To, Malam Umar, ba mutum na gaba ya yi tambaya ko?
To, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Suleiman Abubakar. Ni dai tambayar da nake so in yi wa mai girman minista a takaice ita ce, to, a takaice dai mai girma minista ya ji dukkanin matsalolin da ake fuskanta game da ruwan sha, har ma ya ba da misali da cewa akwai ƙarancin irin waɗannan matsaloli a jihar Kano idan aka kwatanta da sauran wurare. To, shin anya kuwa hukumomin da abin ya shafa sun san masu samar da ruwa sun san matsalolin da sauran wurare suke fuskanta na halin matsi? Idan sun sani, a takaice mai girma minista waɗanne matakai suke ɗauka domin ganin cewa an magance su?
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, ministan albarkatun ruwan Najeriya Injiniya Suleiman Adamu zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili. A halin yanzu kuwa Jumai Ali ke fatar a huta lafiya.
To yanzu kuma sai sakonnin da kuka aika mana.
Sakon farko ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu jajantawa al'ummar jihar Borno. A bisa harharan bama bamai da aka kai jiya a sassan jihar, muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan harharan ta'addanci a ƙasar mu baki daya. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da ummar babban yaya sabon gida a jihar Jigawa. Sai kuma sako na gaba, yace manoma da makiyaya a ƙasa ta Najeriya, ya kamata ku zauna da junanku lafiya domin zaman lafiya yafi zama ɗan sarki. Sako daga Ukasha Abdulsalam Koko. Sai kuma sako na gaba, yace rikicin Fulani da makiyaya a jihar Benue kan samun mulkin adalci daga wajen shugabanni ne kadai zai kawo ƙarshen sa. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Sai kuma sako na gaba yace gaskiya ya kamata a ƙara inganta tsaro a ƙasa ta Najeriya domin kisan kishiya da ake ci gaba da yi wa ƴan uwanmu Fulani ya wuce inda ake tsammani. Gaskiya akwai buƙatar mahukunta su yi binciken tanisu don tantance mai laifi da mara laifi. Sako daga Babangida Yusuf na fada jihar Gombe da activist Nura Sani Rajau.
To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Majalisar Dattawan Kasar Poland ta amince da kafa wata doka da za ta hukunta duk wanda ya sake dora wa Poland alhakin irin laifukan da sojojin Nazi suka aikata a cikin kasar a lokacin kisan ƙare dangi da aka yi wa Yahudawa. ‘Yan majalisar sun amince da dokar a yau Alhamis bayan da aka kada ƙuri'a, inda ta yi nasara da ƙuri'u 57, sannan masu adawa da ita suka samu ƙuri'u 23. Tun a makon da ya gabata, ƙaramar majalisar dokokin Poland ta riga ta amince da wannan doka. Saboda haka yanzu ana jira ne shugaban ƙasar Andrzej Duda ya rattaba hannu a kai kafin ta zama cikakkiyar doka. An ɗaga tutar Koriya ta Arewa fiye da saman ginin da tawagar 'yan wasa ke zaune waɗanda za su kara a gasar wasannin Olympics a Koriya ta Kudu. Tutar ta fara kadawa a yau Alhamis a wuraren da za a gudanar da wasannin a biranen Pyeongchang, Chang da Gwangchang wanda suke da tsawon tafiyar kilomita 230 daga gabashin birnin Seoul bayan kwana ɗaya bayan bukukuwan buɗe wasannin da aka yi a ƙauyukan. Manyan 'yan jam'iyyar Democrat a kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke kula da fannin tattara bayanan sirri sun zargi membobin kwamitin 'yan Republican da sauya wasu bayanai da ke cikin wasu takardun da ke ɗauke da matsayar da aka cimma kafin su aika fadar White House ta shugaban Amurka. Wani kakakin gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar tare da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar yadda aka tsara.
To mai saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat ɗan mai soro wadda ta taya ni, da Julie Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayoyi kan matsalar nan ta bautar da 'yan Najeriya a wasu ƙasashen.